Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararren mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 18 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad da kanin labarai.
To Hawwa, bayan samun sabon wa'adi na tsawon shekaru 6, shugaba Vladimir Putin na Russia ya mayarwa da kasashen da suke sukar zaben kasar da martani za ku ji abin da yake. Hakan kuma na faruwa ne yayin da Ukraine take zargin Russia da kai harare cikin yankinta da jirage mara matuka. Shugaban kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell a yau Litinin ya zargi Isra'ila da kokarin haifar da matsalar karancin abinci a Gaza ta hanyar amfani da dabarar haddasa yunwa a matsayin makamin yaki.
Kayan labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa mambobin kungiyoyin manyan ma'aikatan jami'o'in Najeriya wato SANU da na ma'aikatan da ba na koyarwa ba wato NASU da ma na NAT sun soma wani yajin aikin gargadi a fadin kasar.
Yajin aiki da muka shiga na gargadi wato na kwana 7 ne.
Muna kuma tafa da tattaunawa kan abinda masana harkokin diplomasiya da siyasar kasa da kasa ke cewa game da matakin da hukumomin mulkin sojin Niger suka sanar da dauka na tsinke hulɗar ayyukan soji da Amurka.
Ba mamaki haka tsaro don domin Burkina Faso da Mali a yan kariba ba su da alaka mai kari da Amurka bayan juyin mulki da ya hau.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Babangida Jibrin. Muna kuma tafi da tasirin azumi. Amma fa duk sai bayan Mamuri ya karanto mana kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi murnar lashe zaben shugaban kasa inda ya samu sabon wa'adi mai tsawon shekaru 6 bayan zaben da aka yi wanda za a iya cewa masu kada kuri'a ba su da zabi saboda barazana da aka yi na garkame mafi akasarin manyan yan adawa. Putin ya faɗa wa manema wato magoya bayan sa cewa yana kallon zaben a matsayin tsari na demokradiyya tare da yin watsi da waɗanda ke kalubalantar nasarar tasa.
Позиции, то это плохо, это как минимум не демократично.
Kakan shi zai demokratiya.
Ya ce kana so ka san ra'ayina kan ko zaɓukanmu sun bi tsarin demokratiya? Ni na yi amana cewa suna bisa tsari na demokratiya. Sai dai shugaban Ukraine Vladimir Zelensky wanda Putin ya mamaye ƙasarsa tsawon shekaru 2 ya kwatanta zaɓen a matsayin na bogi.
Выборы очень свете разумелочатся и дьяч, як было уже часто в истории, просто захвори владу и...
Я че, ванна мне малькин камакар, я не асаки гуданы да вани за пей на боги. Куа адуня ясен че, ва им урэн дейке ишини езона акрага малки хасе абэнда халиеи. Sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar ya nuna Putin ya samu nasarar da kashi 87 cikin 100 na kuri'un da aka kada. Dakarun Ukraine sun ce sun kakkabo jirage mara matuka na Russia guda 17 cikin 22 da Russia ta tura cikin dare waɗanda suka kaikaici wasu yankunan kasar ta Ukraine. Dakarun saman kasar sun ce har-har na Russia sun hada da wasu makamai masu linzami guda 5 waɗanda suka auna yankin Kharkiv dake da iyaka da Russia da kuma wasu jirage mara matuka 2 da suka kaikaici yankin da ake kira Sumy. Shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Lahadi ya ce dakarunsa suna samun galaba a filin daga. Yana mai cewa zai iya zama wajibi Rasha ta shata wani yanki da za ta dasa dakarunta a bangaren Ukraine saboda su kare hare-haren da Ukraine din ke kaiwa Rashar. Kalaman na Putin na zuwa ne bayan hare-haren jirage mara matuka na baya-bayan da Ukraine ta kai kan wata matattar man kasar yayin da Putin ya samu sabon wa'adin mulki na tsawon shekaru 6. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko wanda zai kai mu Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Inda kungiyoyin manyan malaman jami'o'i da na kungiyar sauran ma'aikatan jami'o'i na Najeriya suka afka yajin aiki na gargaɗi. Ga Halima Abdurra'uf da cikakken rahoton.
Kungiyoyin na Sanu, Nasu da Nat sun fara yajin aikin gargadin ne a fadin Najeriya a yau Litinin bisa korafe-korafen zalunci da rashin adalci. Lamarin da suka kwatanta a matsayin wariya da nuna bambance-bambance ga bangarorin ma'aikatan jami'o'i daban-daban kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban kungiyar Sanu.
Sunana Muhammad Haruna Ibrahim, shugaban manyan ma'aikata na jami'o'in Najeriya wato Sanu, kuma ni ne babban mai binciken kudin kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC. Wannan yajin aiki da muka shiga na gargadi wato na kwana bakwai ne, kuma yau Litinin kenan 18 ga watan Maris, zamu gama shi ranan Lahadi in Allah ya kai mu da 12 dare. Abin da ya kawo wannan yajin aiki shine saboda ita gwamnatin tarayya da muka mata takarda cewa mun fahimci cewa an yi mana zalunci kuma da rashin adalci wajen biyan kudaden albashin mu da aka rike na watanni hudu na shekara 2022 wanda gwamnatin Buhari ta rike. Shi Tinubu da hau yace ya bada doka a biya, to da aka tashi biya sai aka biya ma'aikatan mu wanda suke sashen karantarwa wato malaman jami'o'i da suke ASU, sai aka bar ma'aikatan gudanar da suke Sanu da Nasu da kuma Nat kenan. To da muka ga an yi wannan sai muka dauka kaman kuskure aka yi, sai muka rubuta ma babban Hafsa na fadar shugaban kasa da kuma shi ministan ilimi. To shi ministan ilimi yace mana mu yi hakuri, yana ga kaman kuskure aka yi amma za a biya. To har yanzu da nake miki magana sati na hudu kenan ba mu ji ufan ba.
Shin yaya wannan yajin aikin zai shafi daliban jami'o'in kasar? Daliba a jami'ar Maiduguri Fatima Kabu ta ce
yajin aikin nan da aka tafi gaskiya ya shafe mu dalibai, kuma ba mu je dai ga surfe kofofin ajujuwa ba, amma kuma yau ba mu da class saboda wannan yajin aiki da suka tafi, kuma malamai ma duk ba su fito ba. Ya shafe mu dalibai da ma duk waɗanda suke cikin makarantar, kama daga masu kasuwanci da dai sauransu.
Rahotanni daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sun yi nuni da cewa ana ci gaba da gudanar da ayyukan karantarwa kamar yadda aka saba. A wani bangare kuwa ana ci gaba da gudanar da jarabawa a Jami'ar Bayero da ke Kano kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban sashen sadarwa da koyar da aikin jarida.
Sunana Professor Mai Nasara Yakubu Kurfi, kuma ni ne shugaban sashen sadarwa da koyar aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano. To kusan a yajin aikin da aka fara yau na kungiyoyin ma'aikatan jami'a amma waɗanda ba masu koyarwa ba, wanda ake kira Sanu da kuma Nat da sauran kungiyoyi abokan aikin mu ne, amma abin da sani suna yajin aiki wajen ganin an biya musu bukatunsu, wanda kuma suna da haƙƙi, suna da dama da su yi wannan abun. So kusan dai mu a bangaren mu gaskiya muna ci gaba da ayyukan mu, jarabawa ma muke ta dalibai masu digiri tun wancan satin da ya wuce, yanzu kuma haka muna ci gaba da jarabawa mu ba tare da wata tangarda ba gaskiya.
Daga birnin tarayya kuma masani a fannin ilimi kuma babban malami a fannin koyar da siyasar tattalin arziki a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce
yajin aiki irin nasu da Sanu wanda ba su suke koyarwa a jami'a ba yana dan daukan kwanaki kafin ya shafi jami'a kiga ta burkice, sai dai harkokin tafiyar da jami'ar na shugabannin jami'a da ma'aikata da sauransu har kafin a zo irin su biyan albashin nan za ki ga sun dan tabu, amma koyar da yara ba a lokacin yake tabuwa ba, yana yawan tabuwa ne sai in bayan ajujuwa a rufe ko kuma datti ya cika zuwa ba iya gyara su da sauransu. Kuma a gaskiya tunda haƙƙinsu ne aka ki biyan su, ana goyon bayan a ba su abinsu.
Duk kokarin ji ta bakin bangaren gwamnati wato babba da karamin ministan ilimi ya ci tura domin lambobin wayarsu ba sa shiga, kuma ba su mayar da martani ga sakonnin karta kwana na text da muka tura musu ba. Salima Abdurra'uf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla an gaida Halima Abdurra'uf Masaru ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Za kuma iya saurari shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Murya shigo da cigaban labaran duniya.
To ɗan Niger na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta akan soke hudda soji da kasarsa ta yi da Amurka. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ce ta sanar da soke wannan yarjejeniyar soji ta haɗin gwiwa da ƙasar Amurka wacce aka rattaba a shekarar 2012 da nufin yakar ƙungiyoyin jihadi a yankin Sahel. Wakilinmu Hamid Mahmud da ke birnin Agadez ya haɗa mana wannan rahoto da za ku ji.
Al'umma a Nijar, musamman jihar Agadez da ke arewacin Nijar, yankin da kasar Amurka ke da sansanin soja, sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta Nijar ta bada sanarwar yanke hulɗa ayyukan soja da Amurka. Wasu 'yan Nijar na ganin kasar Amurka bata taɓaka abin a zo a gani a yaƙi da ayyukan ta'addanci a Nijar.
Sunana Abbas Musa. Mataki wanda gwamnatin Nijar ta ɗauka mataki ne wanda yake mun jima mana jiran shi. Mun yi farin ciki kware mu abin da suke yi cikin wannan kasa tabba mu sani ba kuma bamu gan shi ba.
Sunana Muhammad Lashu Agadez. Matakin da gwamnati ta ɗauka ta bayan zuba ne ma.
Mu mun su lokacin da aka kore na taro France ma a gama tare da su kamar a kore su.
Sunana Isu Sunan. Kawai sai musamman ma abin da suke yi ba. Kenan kaga gara ma ta yi zaman alheri ta zaman sunan. Inda kamar ana amfana da shi an ce su ta yi. Bai wace su ta yi ko.
A yayin da wasu ke yabawa mahukuntan na Nijar, wasu kuma na nuna damuwa kan kuma bayan da abin zai haddasa a fannoni da dama.
Sunana Suleiman. Gaskiya mutanen Nijar suna amfana na da su in ka doka nan garin Agadez gaskiya mutane da sun yi abin alheri ta kasan su bisa ayyukan da suke kai ba hana ba gwamnati da kiran manta kai baske ita ta san me take ji in ta doka kiran manta kai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su so sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kama wa amma ya musu wani gurbi bisa wannan aikin nasu da suke tunda su yanzu ba su san me za su yi ba.
Sunana Zabairu Alasa. Ni dai abin da nake gani Nijar ya kamata kai na farko dai ya kamata a ce duk matakin da za ta ɗauka basa kan koran mutanen ya kamata ta diba ta gani a san mutum nawa ne suke aiki a karkashin saboda yanzu in aka ce a kore su to dewa wasu shaye-shaye ma za su shiga dalilin da sai rasa aikin da suke yi kaga akwai tare-taren hayoyi.
Ficewar dakarun kasar Amerika zai iya kawo gibin da masu tada kayar baya za su iya kokarin cikewa duba da yadda dakarun kasar Amerika ke tallafawa dakarun Nijar da kayan aiki da kuma yakar 'yan ta'adda. Iji Muhammadu Bubakar.
Amerikan suna da amfani cikin kasa ga gaskiya mutum daga sa suna taimaka mana bisa harkar tsaro in ka doka bisa harkar ta'addanci ma gaskiya nan Niger abin ya rage amma ni dai gaskiya korasu ni ban ga hannu korasu ba gaskiya fi su bidilla ya kamata dai wanga soza namu su samu su daidaita tsakaninsu da turanga duka gaba ɗaya ba suna tallafa ma yaman tsaron mu da kayan aiki fiye da yadda bamu zato ma kuma jaye wasu gaskiya bari mu koma baya ne a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger.
A baya dai akwai alaka mai karfi tsakanin Amurka da Niger lamarin da ya sanya ta jibge sojojin ta fiye da dubu guda a kasar to sai dai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi al'amura sun sauya ciki har da kawo ƙarshen alakar da ke tsakanin su. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma adalla masu saurare yanzu kuma shirin zai leƙa a jamhuriyar Niger inda masana harkokin diplomasiya da siyasar ƙasa da ƙasa suka fara bayyana ra'ayoyinsu akan matakin da hukumomin mulkin sojin na Niger suka ɗauka na yanke hulɗa ayyukan soji da Amurka sakamakon abin da suka kira da rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da ta ba Amurkan izini na girke dakarunta a zamar yaƙi da ta'addanci a yankin na Sahel. Suleiman Mumin Barma ya tattauna da wani masanin diplomasiya Mustafa Abdullahi kamar yadda za ku ji.
Ba mamaki haka ta faru don domin Burkina Faso da Mali a yan kariba ba su da halaka mai kari da Amurka bayan juyin mulki da ya hau. In ka lura Nijar ɗin tana koyon salo daga waɗannan ƙasashen zancewa. Amma abin ya dan bani mamaki kaɗan domin gwamnatin Nijar ɗin da ya amai kuma ya lashe. Sanda sojan Faransa za su bari Nijar, Amurka da Togo su ne aka zaɓa kawo masu shaidu. Yanzu abin ya bani mamaki da haka ya faru. Yanzu kaga yanzu da aka tsaida ma'amala da Amurka barcin ta hanyar fannin soji. Wasu fannoni kuma musamman na ci gaba na aiki cin gaba yanayiwa kuma na aikin agaji yana Amurka ita ma ta tsaida. Shi mulki yana so a ɗan samu sarari ba a so gwamnati ko na riƙon ƙwarya ne kuma na zaɓen demokrasiya ne a ce yana saman hudu da yawa. Ya kamata dai a sake dibawa a gani wacce ce hanya ta hita domin a samu ƙasar Nijar ta nemi gurin ta nada da aka sani babban ƙasa wadda duka duniya an san ta mai tarban baki mai ma'amala kuma da kowane ƙasashe.
Waya za a iya kwatanta girman matsayin jamhuriyar Niger wajen Amurka da kuma matsayin ita Amurkar a wajen jamhuriyar Niger a ƙarƙashin wannan yarjejeniya ta ayyukan soja da ƙasashen biyu suka rattaba wa hannu a baya.
Abin da nake so ka gane, ta Amurka ƙasar Niger tana da muhimmanci gare ta, domin daga nan ne take samun wasu labaru na leƙon asiri wanda yake taimaka mata. Ya kamata a ce da yake tana ƙasar Niger ta taimaka ma ƙasar Niger, kuma kaga daga ƙasar Djibouti ina tsammani Niger ita ce ƙasa ta biyu a Afirka inda Amurka ta zuba kuɗi sosai.
A yadda abubuwa suka yi zafi idan ka saurari sanarwar nan ta hukumar mulkin sojan Niger, kana ganin akwai yiwuwar ɓangarorin biyu su sake zama domin watakila samar da maslaha?
Amurka ina tsammani ba za ta yarda ba ta bada Niger, ta yi duka dabarorinta a sake dawowa a tattauna. Idan ta bada wannan gungurin Niger, abubuwa da yawa za su bace mata.
Mustapha Abdullahi, wannan al'amari na wakana ne a wani lokacin da jamhuriyar Niger ta karfafa hulɗa da wasu ƙasashe na gabashi irin su Rasha da Iran da su Turkey.
Su waɗannan ƙasashe ka wani Rasha, wani China, wasu da wani Iran ba cikin al'adarsu bane aiki na agaji. An sanar su mahiyawanci abin da ya sa harkar yaki. Kana so ba ka so ai ka san da cewa USAID tana taimaka tana aikin agaji sosai ba ƙasar Niger ba kadai, duk ko ina inda Amurka take.
To madalla masu saurare, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Ilimi garkwadan adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kanji marar ilimi abun rainawa.
Masarawa, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam. Shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne akan sace-sacen yara ƴan makaranta da ake yi a Najeriya, abinda kuma ya kai ga sace wasu yara ƴan makaranta fiye da mako guda kenan a garin Kuriga dake karamar hukumar Cikun a jihar Kaduna dake arewacin Najeriya. Ko da yake tun lokacin da aka sace yaran su kimanin 287, gwamnatin tarayyar Najeriya da na jihohi da kuma rundunar ƴan sanda da na soji a Najeriya sai sha alwashin gano inda aka boye waɗannan yara ƴan makaranta, to sai dai har yanzu shiru kake ji babu ɗuriyar yara. Ga dai kukan wasu iyaye da kuma mazauna garin na Kuriga game da halin da suke ciki bayan sace waɗancan yara ƴan makaranta.
Yanzu makarantar nan da Allah muka dogara, da ita muka dogara, ita kadai ne cin moriyarmu na gwamnati. Yanzu gashi an zo an tattara an kwashe man yara. Obasani, ka taimaka mana don Allah, ka kaunaci Allah, ka kaunaci annabin Allah, ka taimaka mana, ka tausaya mana. Ni ga hawan jini na damuna, da me zan ji, bakin daji ba dama dan gari ya fita. A kama shi dan ta'adda, su ce a kawo kuɗi, me za mu ba? Sun hana ai noma, sun hana ai kiwo, an ba mu cikin talauci kaman ba mu tare da gwamnati. Nuhu Rubado, Obasani, ka taimaka mana don Allah, don annabi ka zuka mu, ka taimaka mana Allah, ka tausaya mana, mun ji bayanan da kai.
Sunana Muhammad Kabir Abdulrahman, SDMC chairman, kuma shugaban kwamitin raya ilimi na ƙasar Kuriga. Ana gari na Kuriga dama an san shi da al'amarin ilimi ne, kuma shine ma ya shahara a kai tun asalin shekara 300 da suka wuce. Kuriga dama ana mata kirari gari ne na ilimi, al'amarin kuma yana ta tafiya haka. Amma shigowar al'amarin nan na tsaro shine fa ya zama kalubale, kuma shike ne mun ya mai da hannun agogo baya. Tun shekarar 2015 da al'amarin ya fara kamari, aka fara samun talgaro saboda ganin ma ai malaman da za a turo daga usuri banda yan gari, zuwan ma yana so ya zama musu wani kalubale. Haka dai muke ta fama, haka muke ta fama, domin dai ganin mun rike wannan kambi namu na ilimin nan dai muga cewa ya rayu, ya kuma ci gaba da rayuwa. Amma alal hakika gaskiya faruwar wannan al'amari kaman ya neman ya karya tsarin bayan ma ilimin ne a ƙasar namu.
Ko a makon da ya gabata ma dai, bayan sace waɗannan yara, gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ƙasar Amurka ta yi ta yin tallafa mata da kayan aiki na ganin an ceto waɗannan yara. To koya masana harkokin ilimi ke kallon irin wannan sace yara da ake yi a Najeriya, wanda ba shi ne na farko ba? Tambayar kenan da naiwa Dr. Bashir Yankuzo, shugaban sashen ilimi a jami'ar Kebbi. kimiyya da fasaha dake garin Mina.
Tabbas matsala ta dauke yara ko sace yara a makarantu wannan ba karamin barazana bace kware da gaske ga cigaban al'umma, domin wannan zai haifar da samar da al'umma wacce take bata da ilimin da ya dace a ce an samu. Makarantu in suka watsi a cikin al'umma to kaga ina za a samu kuma cigaba cikin wannan al'umma. Wannan wani abu ne wanda yake da kyau kware a saki nazari akan abubuwan da ya kamata a yi. Daga ciki ina ganin da za a ce dukkanin makarantun nan musamman waɗanda suke da wuraren da ake tsoron ire-iren waɗannan wato ainihin sace-sace ya zama ana haɗawa da local vigilante waɗanda suke wato ainihin jami'ai ne wanda sun san al'ummarsu, sun san yanayinsu. To gwamnati abinda ya rage sai ta ba su horo da kuma nuna musu ƙa'idoji da ya kamata su yi aiki, sannan a ƙarfafa musu gwiwa ta hanyar ɗaukar nauyin abin da suke yi. Sannan kuma abu na biyu da buƙatan a ce an ƙara yawan jami'an leƙen wato ɗauko bayanai na asiri, bi ma'ana wato ainihin waɗanda suke aiki da farin kaya. Domin wasu abubuwa za ka ga a ce abu ya zo ya faru har an wuce, yana da kyau a ce an tattaro bayanai waɗanda suke na sirri wanda jama'a da yawa ba za su sani ba. In akwai jami'ai masu aikin farin kaya a ƙauyuka ire-iren waɗannan wurare ba karantu, to ina ganin za a iya samun bayanai kafin abubuwan su auku. Sannan Allah ya kiyaye bayan akwai irin wannan abu, abinda da ya kamata shi ne gwamnati ta gane cewa lallai fa akwai babban nauyi kwarai akan duk wanda yake jagorantar mutane idan abu ya shafi harkar rayuwarsu. Yau a ce an sace ƙananan yara ko yara suna daji ba a san yaya makomansu yake ba, suna cikin razani da firgici ko su rayu ko ba su rayu ba, suna cikin rayuwa. Wannan babban musiba ce da abin damuwa wanda ya kamata shugabanni in haka ya faru shugaban sai ya kasa sakat, bai iya tafiya ko ina, bai iya wani katabus akan harkokin yau da kullun ɗinsa in ba ya ga wannan abin ya kawo ƙarshe ba. Saboda haka da buƙatan dai a karkato da jami'an tsaro kwarai da gaske akan irin waɗannan abubuwa. Kuma in son samu ne misali waɗanda aka ce har an ɗauke su, to ya zama an bi hanyoyi duka wanda za a ga a ce rayuwar waɗannan bai fada cikin haɗari ba. Allah ta'ala ya samu dace, Allah kuma ya mana taimako, Allah ya kare mana wannan al'umma tamu, Allah ba mu zaman lafiya.
To ko wani hali ilimin ke ciki a garin na Kuriga? Ga dai wannan malami.
Ni ne mai suna Dr. Bulus Ibrahim, sakataren ilimi na Karman Kurkun a Cikun. Gaskiya kafin faruwan wannan al'amuran da ya faru wannan mun samu cin gaba sosai a fannin ilimi a Karman Kurkun a Cikun. Dan zuwa na akwai abubuwa wayansu tsarin da nayi musamman wanda suke zama kauye ba Kuriga kadai ba, wayanda suke a karakara da ni dan karakara ne na san damuwoyi, na san challenges da muke facing magana a harkan ilimi. Mun sare dan in ka tura malami postin malamai zuwa kauye ba sa son zuwa, dalili shine ba tsoro. So mun abinda nayi sare shine cewa na saka wayanda suke zama yan garin indigent muna amfani da su wanda suka kammala makaranta musamman masu NCE, masu BEd, masu HND suna taimaka mana as volunteer teachers. To su ne nika amfani da su musamman Kuriga. Na zo ina amfani da malamai goma wanda su ne suke taimaka don malaman da suke a makarantar nan Kuriga LGA Kuriga 1 ba su wuce guda uku ba, wanda su ne suna fero muna sane da su. So saron masu taimako ne volunteer teachers. So kuma akan haka na kwanakin baya na nima a kawo sunayen su, na rubuta ma board, na rubuta ma gwamnati cewa in aka zo daukan aiki a considering irin wayannan dan ba malamin da zaka tura su suna zama cikin gari su je irin wannan karakar because of insecurity. So wannan akwai cin gaba sosai.
To koya masana harkokin tsaro ke ganin yadda wannan lamari na rashin tsaro ke barazana ga ilimi? Ka dai Dr. Yahuza Ahmed Gezo, wani masanin tsaro a Najeriya.
To wannan wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar tada hankali da jefa damuwa ga zakatan masu sani ciwon kansu. Duba da cewar hukumomi kullum suna faɗin cewar suna iya kokarin su, amma kamar yadda na sha fara shine dambuyin ya yawa baya jimai. Jami'an tsaron da ake da su a Najeriya sun yi karancin da basu kai kashi 25 cikin 100 na bukatar da ake da ita don tinkarar wannan matsalar tsaro ba. Abu na biyu, gazawar da aka yi na tinkara kai tsaye ga su waɗanda aka san su su waye masu aikata waɗannan laifuka, domin duk da karancin jami'an tsaro da ake da su da an tinkare su bil haƙƙi da gaskiya ta hanyar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da sauran miyagun abubuwa na taɗe ƙafa waɗanda suke cikin baragurbin waɗanda ake samu cikin ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan tsaro, watakila da an isa kaiwa aƙalla kashi 75 zuwa 80 cikin 100 na yaƙi da wannan matsala. Abu na uku shine wato akwai damuwa matuƙa a ce ana maida hankali wajen ɗaukar yara ƴan mata, domin akwai haɗari saboda yanayin jefa rayuwarsu cikin abubuwan barazana guda uku. Na farko, sojoji za a iya musu daɗe. Na biyu, za su kasance dama su halitta ce mai rauni. Sannan kuma na uku, hukumomi ba su cika tsayuwa wajen ɗaukar matakin da ya kamata akan lokaci ba, duba da cewar akwai yara a makarantun na makarantar Gusau da sauran makarantu waɗanda har yanzu suna can a hannun waɗannan ƴan ta'adda.
Wasu na fargabar cewa idan dai za a rinka ci gaba da ɗiban yara a makaranta, to za a ƙara kashe ilimi da ake gani a arewa. Wani irin na ƙasa kuke ganin wannan zai iya kawowa a maganar ɓangaren ilimi, ganin cewa makarantu ake zuwa ɗiban irin wannan?
Na farko, zai ruguza zukatan iyayen yara. Na biyu, zai karyawa malamai gwiwa. Sannan kuma na uku, zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi. Sannan na hudu, ƙwarin ilimin da ribar makomar arewacin Najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa. Sannan na biyar, makomar ƙasar, domin duk al'ummar da makomar ilimin ta bashi da ƙwari, to lallai makomar ta tana da alamomin tambaya babu iyaka. Sannan abu na shida shine wato zai jefa gwamnati ita kanta rudani da kuma su kansu wato manya-manyan makarantu na jami'o'i, domin za a kai ga yanayin da zai zama babu ɗalibin da za su iya tafiya a matsayin burana abu ya ci gaba da faruwa yana taba makarantu kanana na sakandare. To kaga babu yanda za a yi, wata ran za a samu ɗalibai marasa wato wadatuwa wanda za su shiga jami'a. To wannan wani abu ne mai matsanancin haɗari kuma mai barazana ga makomar ilimi a ƙasa baki ɗaya.
Masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu, a madadin jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin. Jolly Legas Gresham naku. Babangida Frankie Cha a huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa.
To madalla, yanzu kuma albarkacin wannan wata na Ramadan ga tasirin azumi.
Sunana Ahmad Ago a nan Kamaru a babban birnin Yaounde a angon Hausawa wanda muke fashaninta da suna angon Briketeri. To tsokaci da aka bamu na tasirin Ramadan ga al'ummar musulmi yana da yawa matuka. To amma za mu yi a takaicin takaitawa kamar da aka bukaci hakan cikin minti biyu zuwa biyu da rabi. Farko, na daga cikin tasirin da wata Ramadan ya yi wa al'ummar musulmi shine wata ne na ibada. Duk wani musulmi idan Ramadan na zuwa, kai tsaye hankalinsa yana komawa ne zuwa ga watan da zan koma zuwa ga Allah gurin bauta masa. An gane ko? Don haka ma in muka lura duk masallatai kuma ma nazari da malamai masu bincike suka yi a duk duniya, cewa ko da mutum na rayuwa ne a gari wanda ba musulmai ba, wanda babu tasirin musulunci da yawa, amma in dai wata Ramadan ya zama mutum ne mai imani, to zaka ga yana kokarin ina ne zai keɓance kansa domin bautawa Allah saboda tasirin da Ramadan ya yi wa al'ummar musulmi. Saboda wata ne wanda Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alal aqalli yana da kyau abubuwa guda uku kai. Na farko, ya zamanto wannan wata mai girma, ya zamanto ta shiga kafin ta fita, kuma kai duk kofa gurin ibada da neman gafara, kuma ka tabbatar cewa ka nemi gafara tsakaninka da Allah, Allah ya gafarta maka. Don haka annabi ya ce hasara ta tabbata ga wanda wa Ramadan ya shiga ya fita bai nemi gafara Allah ya gafarta masa ba. Na biyu kuma, hasara ne babba ga Ramadan ya shigo har ya fita mutum bai ibada. Don haka wani malami irin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa mafi alkhairin mutane cikin wata Ramadan sune wanda suka fi kowa bautawa Allah a cikin wata Ramadan. Don haka yana daga cikin tasirin da Ramadan ya yi wa al'umma shine wata ne da suke fitar da dukiyoyinsu domin ciyar da al'umma. Zaka ga mutum ya dade a tsawon shekara, ba ruwan shi da kyauta, ba ruwan shi da sadaka, ba ruwan shi da kaza, amma cikin lokaci kadan inda Ramadan ya shigo, zaka ga yana kokarin fitar da dukiyarsa domin ciyar da al'umma, domin gabatar da wato ibada na ciyarwa. Haka zaka ga mutum koda yana wasa da karatun Alkur'ani a Ramadan, da yana kokari ya dukufa da Alkur'ani mai girma.
Da fatan Allah ya datar da mu masu sauraro, da haka ne kuma za mu nade tabar mai shirin na wannan lokaci. Sai idan Allah ya kai mu da daddare, wato tare da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tayar gabatar da shirin ya karanto labaran duniya, sai Julie Ladies Grisham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Chan. a washe rikin ku fatan alheri sai an ji mun ku.